aka ce yau muna 19 ga wata Ramadan, hijira Annabi sallallahu alaihi wasallam 1445, kuma wanda ya daidai da 29 ga watan 3 miladiya 2024, kuma muna darasi na 22 insha Allah. Ajiya an ba mu manta ba mun kwana karshen aya ta 60 a cikin wannan sura mai albarka, suratul Nur. Yau kuma insha Allah za mu tashi kan aya ta 61. Muna roƙon Allah ya agaza mana cikin abin da za mu karanta da abin da za mu bayyana. Allah rahma, bismillah.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Laysa 'alal la'mi harajun wa la 'alal la'raji harajun wa la 'alal maridi haraj wa la 'ala anfusikum an ta'kulu min buyutikum aw buyuti abaikum aw buyuti ummahatikum aw buyuti ikhwanikum aw buyuti akhawatikum aw buyuti amamikum aw buyuti ammatikum aw buyuti akhawalikum aw buyuti kalatikum aw ma malakum mafatihahu aw sajjikum laysa alaykum junahun lan ta'kulu jami'an aw ashtata فَإِذَا ذَكَرْتُمْ بُيُوتًا فَسَيِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُبَارَكَةً طَيِّبَةً كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ
أمانا يكي تشوى اختلف العلماء في سبب نزول هذه الآية معلما تفسير سنية سابعيني بس دليل ديسا أكسو قدو أنن آية عبد الله بن عباس الله مالوكا كنسر كي ديشينا تشوى لما نزل يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل لوكacin da ubangiji ya saukar da ayan da Allah yake cewa ya ku masu imani lalle kar ku ci dukiyar ku tsakanin ku da barna yake cewa taharajal muslimuna am muakalatul marba wa zamna cewa sai wato al'ummar musulmi sai suka damu wajen cin abinci tare da mara lafiya wato da kuma wanda yake da larura da makaho da mai dingishi sai suka ce at-ta'amu afdalul amwal tunda Allah ya ce kar a ci dukiya da barna to kenan ashe abinci kuma shine wato mafifici cikin dukiyoyin da duk Allah yake ba mutane wa kana hana Allah ta'ala an akalil mal bil batil Allah ya hana mu cin dukiya da barna saboda haka mu ba za mu ci abinci tare da makaho ba domin wal amala yabsuru mawdi' at-ta'ami tayyib domin shi makaho in kana ciyayya da shi ba zai iya gano wato gefen da yake da abinci mai dadi ba in shinkafa da wake ne ba zai ga inda wake ya taru balle ya kai cokalin sa ya diba ko hannun sa ya diba shinkafa da wake mai yawa ko kuma ba zai ga gurbin da nama yake ba a cikin wato kwano saboda haka suka ce ba za ta abinci wato da makaho ba dan gudun kar a cuce shi a wajen cin abinci wal arat ko mutumin da yake gurgu la tamakkanu minal julus wanda ba zai iya zama ba idan ba za ka iya zama kyakkyawan zama ba ba za ka iya wato sakewa kuma wato ka ci abinci yadda kake so ba suka ce to kenan ciyayya da gurgu shi ma akwai cuta suka ce wala satiqul mudahamati ala tu'ani ba domin shi ba zai iya wato shiga cikin furmutsi wato ya ci abinci ba wal maridu haka na mara lafiya yudhafu an tanawuli wato ba zai iya wato samun karfin daukan abinci ya loma wato kamar lafiyayye ba wala yastafa haqqahu min at'ami saboda haka in kai ciyayya da mara lafiya dole ka cuce shi domin shi ba zai iya ci kamar da kai lafiyayye zaka ci ba sai ubangiji ya sanar ya saukar da wannan aya Allah yake cewa wato laysa alal a'ma harajun ba laifi ga makaho wala alal a'raj harajun babu laifi ga wato gurgu wala alal marid harajun babu laifi ga mara lafiya in kun ci abinci tare da su ba za a ce wannan yana daga cikin cin dukiya da barna bane ba za a ce wato wannan zalunci bane wannan dalili ɗaya kenan waɗansu malaman suka ce dalilin saukata an ha'ula'il jama'a cewa waɗannan miskinai da makaho wato da gurgu da wanda yake mara lafiya wato ya zama sun samu damuwa game da cin abinci da malafiyayyu saboda suna jin tsoro kada lafiyayyin wato su ga cewa waɗannan kamar suna da nau'i na kazanta ya zama su lafiyayyu ba za su iya jin daɗin cin abinci tare da su ba. Suka ce akan wannan shine Allah ya saukar da wannan aya. Waɗansu suka ce an saukar da wannan aya a dalilin wato zuwa yaƙi ne, ma'ana laysa ala ha'ula'i harajun, babu laifi waɗannan mutane da suke da larura wato fit takallufi an je adal jihadi dan ba su je su wato yaƙi ba. Wakila waɗansu malaman suka ce kanat sahabatu idza karaju lil gazawi, sahaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun kasance in sun fita zuwa gurin yaƙi, dafa'u mafatiha buyutahum li ha'ula'il jama'a, suna bada makullan gidajensu, tunda wa'annan ba za su je yaƙi ba, to su kuma sai a bar musu gidaje a ba su makullan kula da gidaje in za a tafi yaƙi. Wa yaquluna lahum, sai su ce musu kad ahalanna lakum an ta'kulu mimma fi buyutina, ga dan makullin gidana na halatta maka duk abin da kake so a gidana ka shiga ka ci. Yawa sai su gaya musu haka, ce ga ƴan makulan gidanmu amma duk abin da kake so na ci wato a gidan nan ka shiga ka ci. Fakanu ya taharrajuna min dalika, su kuma miskinan wato makafin ko kuma guragun ko marasa lafiyan, sai su ce lana da kulu hawa ashabu ha ga'ibun, mu ba za mu shiga wannan gida ba domin masu gida ba sa nan. Saboda haka makafata Allah ya kuna izinuhum an tibe nafsin, saboda suna jin tsoro cewa ko ba su ba su wato izinin nan wato da daɗin rai ba ko kuma ba da daɗin rai ba. Shi yasa sai Allah ya ce ai babu laifi in har an maka izini aka baka dan makuli ka shiga ka ci abincin wannan babu laifi. Saboda haka sai aka saukar da wannan aya wato saboda rukusa. Malam ya ce wa kullun sahihun, dukka dai wannan abin da aka faɗa dai ya inganta wato in an yi amfani da shi akan wannan aya. Allah dai ya kore wato takunkumi da damuwa game da waɗannan mutane wato don gani da dukkan abin da aka saukar a dalilin sa. Allah ya ce laysa alal a'ma harajun, babu laifi ga makafu, wala alal a'raji harajun, haka na gurgu shi ma ba shi da laifi, wala alal marid harajun, haka na wato shi ma mara lafiya ba shi da laifi in bai je gurin yaki ba, wala ala anfusikum, babu laifi akan kawo kanku an ta'kulu fi min buyutikum, ku ci abinci a cikin gidajenku. An ce buyutukum ma'ana gidajen ƴaƴanku, ka je gidan ɗanka da ka haife shi yana da mata ka zauna ka ci abinci, wannan babu laifi. Aw buyuti abaikum, ko ku je ku ci abinci a gidan iyayenku. Aw buyuti ummahatikum, ko ku je ku ci abinci a gidan iyayenku mata, wannan abaukum iyayenku maza, wannan kuma wato abaikum iyayenku maza. Aw buyuti ummahatikum, ko kuma gidan iyayenku mata, mahaifiyarka ba a gidanku take ba, to ka je gidanta ka zauna ka ci abinci, Allah ya ce wannan babu laifi. A buyuti ikwanikum, ko ka je gidan dan uwanka, gidan wato wanka ko kaninka ko yarka ko kanwarka, a baka abinci ka karba ka ci, wannan Allah ya ce babu laifi. A buyuti akawatikum, wato ikwanikum yan uwanku maza, a buyuti akawatikum ko kuma wato yan uwanku mata. A buyuti amamikum, ko gidajen baffanunku, ku je ku ci abinci, wannan babu laifi. Aw buyuti ammatikum, ko gidajen babananku ƴan uwan mahaifinku mata, ku je ku ci abinci a wannan gidan, shi ma ba laifi. Aw buyuti akwalikum, ko ku je ku ci abinci a gidajen kawunanku. Aw buyuti kalatikum, ko kuma ku ci abinci a gidajen ummominku. Aw ma malakat mafatihu, ko kuma wato ka je ka ci abinci a gidan mutumin da yake yaranka ne, wanda ka bashi wato makullan yake maka wata hidima, wanda yake kula maka da dukiyarka, ma'ana kenan wanda ka bashi yake maka wata dawainiya, ko mai kula maka da gona, ko mai kula maka da abin nan, ya zama dai ka je gidansa an baka abinci ka ci, wannan duk babu laifi. Au sadiqikum, ko kuma gidan abokananku, wato shine huwa man sadaqakum fi muwaddati, wanda wato kuke zumunci kai da shi, wanda kuke zumunci da shi, abokinka ne ka je gidansu ka ci abinci, wannan babu laifi a shari'a. Yajuzul akalu min buyuti man dhukira, Allah malai yake cewa Ubangiji ya halatta cewa a iya cin abinci a duk gidajen wa'annan da aka ambata. Wa illam yahduru, ko da ma ba sa gidan, idza alima ridahum bihi, amma da sharadin in an san ba abin da zai so samu sa ransu, ko da ba sa nan zo same kana zauna kana cin abinci a gidan, wa'annan duk da aka lissafa babu wanda zai damu, domin wa'annan makusantanka ne, wanda yake akwai karfin zumunci tsakaninka da su. Allah ya ce laysa alaikum jinahu, babu laifi har yanzu a gare ku wato an ta'kulu jami'an, ku ci abinci tare, shine wato ayi ciyayya. Na tsallake aw ma malaktu mafatihahu, ko kuma wato yaran ku waɗanda wato kuka mallaki kuka basu ajiyar makule malaktu mafatihu au ma malaktu mafatihu ai wato kazantumuhu ligairikum wato wadanda kuka basu izinin kula da dukiyoyinku shine yaran ku wadanda suke kamar stoki fanka wanda yake kula maka da kayan abinci ubangiji yake cewa laysa alaikum junahun babu laifi a gare ku an takuru jami'an ku yi ci abinci tare ku yi ciyayya au ashtatan ko kuma ku ci abinci alalabe kowa ya ci abincin sa shi kare ko ka ci abinci kai da abokananka da makwabta ko ka ci abinci kai da iyalanka ko kuma ka ci abincin kai kare duk wannan dai wanda ya wannan bai laifi ba akwai raf'ul jinahi ma kuma hadisi ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallam hadisin wahashi wani mutum ya zo wajen manzon Allah ya ce ya rasulullahi ni ina cin abinci amma banna koshi wana ma yana complain bai yana cin abinci amma bai ya koshi manzon Allah ya ce kila ku kade kuke cin abincin kila ku kade ne ku taru ku rika ci Allah zai sa albarka cikin cin abincin ku wana kuma zai albarkatu da wani zai albarkatu da wani so dan haka da suka koma ciyayya kuma sai ga suna koshi kuma ma har ana rage sauran abincin amma kowa da shi kade zai sa abincin sa gaba sai ya cinye shi to sanan har yanzu akwai shi ma mutumin da yazo yake cewa akwai hadisin da manzo Allah sanin yake cewa hadisin Jabir wanda Imam Muhammad ya fitar manzo Allah yake cewa mafi albarkar abincin ku shine abincin da jama'a suka taru suka ci au kama kala sallallahu alaihi wasallam saboda haka kullun abinci jama'a rahama ne indai suka hau kan abinci to abincin kuma wato yafi albarka ubangiji yake cewa wato fa idza dakaltum buyutan idan za ku shiga gida wato in za ku shiga gidajen ku wanda amma ba mutane a gidan Allah ya ce fa sallimu ala anfusikum ku yi wa kanku sallama sai ka ce assalamu alaina wa ala ibadillahi salihina yawa sai kai wannan sallamar idan ka ce assalamu alaina wa ala ibadillahi salihina mala'iku za su mayar muku sallama idan kuma akwai mutane a gidan su za su amsa sallama saboda haka can mun yi karatu akan sallamar da mutum zai a gida in ya shiga gurin inda yake akwai jama'a to nan kuma can zai yi sallama kuma zai nemi izini amma nan tunda gidan ba kowa ko dama gidansa ne to shi zai yi sallama wa kansa Allah yake cewa fa sallimu ala anfusikum sai ku yi wa kanku sallama ai fa qulu ku ce assalamu alaina wa ala ibadillahi salihina fa innal malaikata turaddu alaikum malaiku za su mai muku wato sallama din wayan kana biha ahlun fa sallimu alaihim amma in akwai mutane a gidan to sai ayo mutane gidan sallama kar mutun yi wa kansa Allah ya ce tahiyatu min indillah wato wannan wato gaisuwa ce daga wajen Allah mubarakatan tayyibatan wanda take mai albarka take mai dadi assalamu alaikum wannan gaisuwa ce wanda Allah madaukakin sarki ya sa ta tsakanin wato al'ummar musulmi wanda take gaisuwa ce mai dadi wanda take gaisuwa ce wanda take mai albarka idan an yi ana samun lada akanta kazalika hakan nan dai yubayyinullahu lakum alayati Allah yake muku bayanin ayoyinsa ma'ana yafsulu lakum ma'alim dinakum yake rarrabe muku wato alamomin addini la'allakum ta'qilun wato ko kwa hankalta ku fahimci abin da ake gaya muku innamal mu'minuna
alladhina amanu billahi wa rasulihi wa idza kanu ma'ahu ala amrin jami'in lam yadhhabu hatta yastadinu innal ladhina yastadinunaka ulaika alladhina yu'minuna billahi wa rasulihi fa idza sadaruka li ba'di sha'nihim فَاذَلِ لِمَنْ شِئْتَ مِنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمُ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ
Allah zuma malaman suka ce a waccan ayar au ma malaktu mafatihu mutanen da wato suka dauki dawainiyar ku kuke musu hidima to babu laifi in kun ci a cikin dukiyoyinsu da kuke musu wato dawainiya yawa mutanen suka mallaka muku wato taskokin su na arziki kuke kula to babu laifi in kun ci a cikin wannan dukiya din yawa domin Abdullah bin Abbasin wato yana cewa ai fala ba'sa alaihi an yakula min samarati wa samarati wato dai'ati ba laifi kaci a cikin abin da aka baka kulawa wato a cikin dukiya idan mutum ya dauke ka ya dora ka akan dukiyarsa to babu laifi kace ma dama dai ba da barna kace ba wannan babu laifi wannan babu laifi Allahumma sai dai idan an yi iyaka cewa kana yin aikin da za a na biyan ka ne ga albashinka to wannan wajibin ka shine kace a cikin albashinka sai dai in wani abu yayi wato na kyautata maka kuma ubangiji yace innamal mu'minuna alladhina amanu billahi lalle abin sani su mu'minai alladhina amanu billahi wa rasulihi wanda suka imani da Allah da manzon Allah wa idza kanu ma'ahu in suna tare da manzon Allah ala amrin jami'in ana wani meeting ana wani tattaunawa tare da manzon Allah wato ko kuma misalin kamar lokacin juma'a manzon Allah yana kan minbari yana kuduba ko ana meeting ko kuma ana wani abu amma tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ubangiji yake cewa lam yasabu babu wani dalili da zai sa su bar gurin nan hatta yasta'izu hatta yasta'zinu sai sun nemi izini a gurin manzon Allah in ana zaune da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan mutum yana da larura kowace iri ce ba zai tashi ba tare da ya sanar da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya nemi izininsa ba dole sai ya nemi izininsa to kuma wannan shine tarbiyya da malamai suka bayar cewa idan ana tattaunawa da shugaba aka ce an gayyace ka gurin tattaunawa sai ya zama kana da laruran da zaka tashi aka ce karka kade rigarka ka tafi ka nemi izini a gurin shugaba cewa kana da larura kana so ka tashi wannan shine tarbiyya ta musulunci ka sanar da shugaba cewa kana da uzuri zaka tafi saboda yanzu tafiyar ka babu sallama zai haifar da wani tunani a zuciyar shugaban zai kuma iya haifar da matsala tsakaninka da jama'ar da ake zama saboda ka tarbiyya mai kyau shine sai ka sanar sai kuma to ka nemi izini shine Allah ya ja kunnan mu'minai yake cewa lalle su mu'minai da suka yi imani da Allah wato suka yi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in suna kan wani lamari wanda suke zaune suke tattauna tare da manzon Allah lam yasabu ba sa tafiya saboda ta bukatar su hatta yasta'zinu sai su nemi izinin Annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce innal ladina yasta'zinunaka lalle masu neman izinin ka ya rasulullahi ulaika ladina yu'minuna billahi wa rasuli wa dana sune asalin wanda suka yi imani da Allah suka yi imani da manzansa sallallahu alaihi wasallam wa idza sta'zanuka li ba'd sha'nihim saboda haka in sun nemi izininka akan wata mas'alar su to fa'azil liman shi'ta minhum ka bada izini a wanda kaga dama in sun nemi izininka to ka bada izini a wanda kaga dama wannan kuma an saukar da wannan ayar har yanzu saboda a tantance tsakanin munafikai da masu kyakkyawan imani domin in ana zaune gaban Annabi sallallahu alaihi wasallam ana tattauna wata mas'ala munafikai sun dinga zazzarewa suna tafiya sun dinga zazzarewa suna tafiya to mumini shi kuma mai wani uzuri idan shi ma yanzu ya zale jikin sa ya fita ba tare da ya nemi izini ba kaga ba za a tantance ba yawa amma idan har zai nemi izini to kaga wannan Allah ya ce shine asalin wanda ya imani da Allah ya kuma imani da Annabi manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam shi yasa sai Allah ya ce manzon Allah din fa idza ta'zanuka li ba'd sha'nihim saboda haka in sun nemi izinin ka ya rasulullah saboda wata bukatar su fa azil liman shi'ta minhum kai izini a wanda kaga dama a cikin su wato ka bashi dama ya tafi wastaghfir lahum Allah kuma ka roka masa gafaran Allah kace na masa izini na maka izini Allah ya gafarta maka mun san addu'ar manzon Allah kuma ubangiji yace in sun zo gare ka suka nemi ka nema musu gafaran Allah take da kai ni Allah ya gafarta musu an gama saboda haka duk wanda manzon Allah ya masa izini zai ce kuma to Allah ya gafarta maka so Allah yake cewa innallaha ghafurur rahim inda ka roka musu gafara lalle Allah mai gafara ne gare su rahimin kuma to mai jin kai ne da su na'am
la tajalu du'a ar-rasuli bainakum ka du'a ibalikum ba kad ya'lamu Allahu alladhina yatasalluna minkum li hadha فَلْيَعْذَرِ الَّذِينَ يُكَالِبُونَ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ
ita wannan aya ta neman izini malam yace kamar da ya faru masa sayyidina Umar lokacin da aka je yakin Tabuka sayyidina Umar ya je roki izini a manzon Allah cewa shi fa yana da larura zai dawo gida manzon Allah ya ce mun maka izini domin kai ba munafiki bane haka kuma a wato a yakin Badar shi ma sayyidina Usman wato ya nemi izini saboda wato shirye jana'izar matarsa ir gidan Annabi sallallahu alaihi wasallam wato a lokacin da ta rasu shi ma manzon Allah ya masa izini saboda haka idan ana zama da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba a tafiya sai an nemi izinin sa kuma in yi izini wato sai a tafi ubangiji yake cewa innal ladzina la tas'alu du'a ar-rasuli bainakum ka du'a ibadikum ba'dan ubangiji yace ya ku mu'minai kada ku wato sanye kiran annabi sallallahu alaihi wasallam a tsakaninku kamar da kuke kiran shashanku da shashi kar yadda zaka kira wato wanda kake tare da shi yau da kullum ka kira manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka ko manzon Allah baya raye a cikin ku wannan kimar da wannan girman lalle dole mutum mai kowane mai imani ya bawa annabi sallallahu alaihi wasallam Allah madaukakin sarki yayi jan kunne cewa kada a kira manzon Allah kamar yadda zaka kira kowa kamar yadda zaka kira wato abokin mu'amalarka a gidan duniya yawa saboda haka manzon Allah ne Allah yana girmama shi to tarbiya ga mu'mine shine su ma mu'mine su girmama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine ubangiji yake cewa kar ku rika kiran manzon Allah ma'ana kar ku kira da sunan sa kar ku ce ya Muhammad sannan wato kar ma ku yi masa alkunya ku ce ya Abul Qasim wannan shi ma wato ba ku girmama manzon Allah ba a ku kira shi ko ku yi masa magana da girmamawa da karramawa da bashi matsayi ku ce ya Rasulullah ya Nabiyullah ya Imamul Mursalina ya Rasulur Rabbil Alamina ya Katimin Nabiyina kalmomi na girmamawa kamar da ubangiji yake masa kuma wato ku girmama shi Allah ya ce la tasalu du'a ar-rasul kada ku sanye kiran manzo yadda za ku kira manzon Allah wato bainakum a tsakaninku ka du'ai ba'dukum ba'dan kamar da za ku kira shashi da shashi wato ku tausasa murya ku kira shi da girmamawa wato da bashi matsayi Allah ya ce qad ya'lamu Allahu alladhina yatasalluna minkum liwaza ai ubangiji ya san suwaye a cikin ku wanda suke zarewa wato daga masallaci a lokacin wato ana zaune manzon Allah na cikin kuduba ba tare da sun nemi izini ba wato kafiyata mustatirina bi shay'in suna koyewa su fice Allah ya ce Allah ya san su fal yahzar allazina yukalifuna an amrihi lalle allazina yukalifuna an amrihi waɗanda suke saba umarnin manzon Allah fal yahzar to lalle su guji Allah ya ce su guji an tusibum fitnatu fitina za ta iya samun su au yusibum azabun alim ko kuma azaba mai za ta same su saba umarnin manzon Allah yana jawowa fitina yana kuma jawowa wato azaba a ranar lahira a duniya zai jefa mutane cikin fitina manzon Allah ya ce ga yadda za a yi mutane suka canza suka yi wani abu daban to wannan yana iya haifar musu da fitina wato za su zauna su yi rayuwa wadda take ta wahala a gidan duniya idan sun mutu kuma za su iya shiga cikin azabar Allah Allah ya ce ala
ala inna lillahi ma fi samawati wal ardi qad ya'lamu ma antum alayhi wa yawma yurja'una ilayhi fayunabbi'uhum bima amilu wallahu bi kulli shay'in alim
ubangiji yayi mana tarbiya dangane da wato girmama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wata ayar Allah ya ce ya ayyuhal ladzina amanu ya ku masu imani la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabiy kada ku rika daga murya wato sama da muryar annabi sallallahu alaihi wasallam wala tazharu lahu bil qawliku ka jahar ba'dukum li ba'din an tahbata amalukum kada haka ne kada ku rika bayyana masa magana kamar da kuke bayyana wa junanku ku daga murya a gaban manzon Allah Allah ya hana to ya koda bayan manzon Allah yayi wafati idan wato ana faɗan maganan annabi sallallahu alaihi wasallam to kamata yi mu'mine su rusuna su girmama in dai an ambaci annabi sallallahu alaihi wasallam kar ka yadda wato baka amsa masa ba koda a cikin zuciyarka yawa duk inda ka ji an kira shi to ka ji zaka iya faɗan koda malamai suka ce koda kana cikin halin da ba zaka iya faɗa a fili ba kamar kana cikin halin yayi watsirecinka ko kana gurin najasa to lalle ka girmama manzon Allah ka ji girman sa a cikin zuciyarka ka ji inda kana waje dole zaka amsa ka ce sallallahu alaihi wasallam Allah yake cewa wato kada wato ku daga murya sama da muryar annabi sallallahu alaihi wasallam kada ku daga sauti ku saboda sama da sautin annabi sallallahu alaihi wasallam kar kuma shi in za ku yi magana da shi wato ku bayyana masa magana kamar da zaka bayyana wa abokinka ba a daga murya ga manzon Allah Allah yake in kuna haka akwai tsoron an tahabata amalukum aikin ku zai iya baci gaba daya wa antum la tashurun alhali kuma ba ku sani ba wannan ladabi ne a haƙin annabi sallallahu alaihi wasallam saboda haka malamai suka ce wannan kuma har yanzu yana daga cikin ladabi ga waɗanda suke dauke da shari'ar annabi sallallahu alaihi wasallam suke yadawa mutane mala yake cewa takunu fi haqqi hamalati shari'ati haka na duk wanda suke dauke da shari'ar sa suke yada mutane su ma suna da wato haqqi fayan bagili talamidul ashiyaki malam yace ya dace ga wato almajirin malamai an yaf'alu ma'ahum hadhihi al-adab, shi ma ya girma malaman sa, almajiri ya girma malamin sa. Almajiri yana daga cikin ladabi da Ubangiji ya karantar da sahabban manzon Allah su girma manzon Allah, don manzon Allah shine malamin su, su girmama shi. To kuma haka ya kamata a ce almajiri ma ya girma malamin sa. Bai kamata almajiri in yana magana yana kallon cikin idan wato malamin sa ba. Bai kamata ba ya daga murya wato a gaban malamin sa ba. Bai kamata malamin sa yana magana shi kuma muryar sa ta fita malamin tashi. Ko da ma wato ba da bace dai ba, ba da nuna reni ba, ko ba da wannan ba, ya kamata ya girmama. In yazo gaban malamin sa ya rusuna, yayi magana kasa kasa, wato magana ta girmamawa. Wato ya kamata domin ya zama ya samu wannan fa'ida wadda take wato ta girmama wanda suke dauke da shari'ar Allah. Ubangiji yake cewa Allah yana cewa fa lihadhar alladhina yukallifuna amrihi, lalle waɗanda suke saba umarnin manzon Allah lalle su guji an yusibahum fitnatun, musiba za ta iya samun su, shi tace wato fitina, aw yusibahum azabun alim, ko kuma wato azaba mai radadi. Allah ya ce lalle ku saurara, inna lillahi ma fis samawati wal ardi, lalle duk abin da yake cikin sama nan da duk abin da yake cikin ƙasa nan na Allah ne. Wato a wajen halitta Allah ne ya halicci komi, kuma Allah ne ya mallaki komi, kuma komi da kowa bawan Allah ne. Allah ya ce kari alamu ma antum, ai Allah ya san ma antum alaihi, abinda kuke kayin sanar daga imani ko munafici. Allah ya san suwaye munafikai, Allah ya san suwaye masu imani nagari, Allah ya san suwaye masu girmama Annabi sallallahu alaihi wasallam, girmama wanda ya dace, suwaye kuma wanda ba sa kallon girma da kima na Annabi sallallahu alaihi wasallam. Allah ya ce wa yawma turja'una ilaihi, Allah kuma ya san ranar da za a dawo da ku zuwa gare shi, shine wato bayan mutuwa, wato za a yi tashin alkiyama a koma zuwa ga Allah. Idan an dawo, Allah ya ce fa yunabbi'uhum bima amilu, zai ba mu kowa labarin abin da ya aikata, mai kyau ko mummuna a gidan duniya. Wallahu bi kulli shay'in alim, Ubangiji ya san komi, babu abin da yake koya wa ilimin Allah. Saboda haka Allah zai ba kowa labari, babu abin da zai koya wa ilimin Allah. In ka ga dama kai aiki mai kyau, in ka ga dama kai mummunan aiki, duk abin da kai Allah ya sani, kuma Allah zai mu sakamako wa mutum ne bisa abin da mutum ya aikata. Nan kuma nan ne karshen wannan sura mai albarka, suratul nur. Kuma insha Allah za mu dora, za mu shiga sura ta gaba, wato suratul furqan. Ita wannan sura ta suratul furqan ita ce sura ta 25 a cikin jerin surorinmu, idan mun dauko wato kirgenmu daga sama. Ita ce sura ta 25, sannan a wajen sauka ita ce sura ta 42 a wajen sauka. An saukar da ita bayan Yasin, kafin surat Fatir, wato tsakanin Yasin da Fatir aka saukar da wato wannan sura ta suratul Furqan. Ita suratul Furqan tana da ayoyi 77, ita babu sabanin malami akan ayoyinta. Da malaman Makka da na Madina da na Kufa da na Basra duk sun hadu akan ayoyinta, babu sabani, wato ayoyi ne guda 77. Kuma a Makka aka saukar da ita in banda wato sabani da aka samu guda ɗaya na aya guda ɗaya wanda aka ce an saukar da ita a Madina, shine fadin Allah waladin la yaduna ma la ilaha akara, wato zuwa rahima. Ita wannan aya a Madina aka saukar da ita. Na bismillah,
suratul furqani majiyatu wa aya 77 aya, bismillahir rahmanir rahim, tabarakallazi nazzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira.
Hadisi ya tabbata, hadisi daga Imam al-Bukhari ya fitar da hadisi daga sayyidina Umar Allah ya yarda da shi, yace wata rana na zo gurin Hisham bin Hakim, sai naji yana karanta suratul Furqan, sai naji yana karanta surar ba yadda ni na koya a gurin Annabi sallallahu alaihi wasallam ba. Yace zuciya ta ɗebe ni kamar zan afka masa, yace sai dai nayi hakuri na bashi har sai da ya karasa karanta surar. Yana yafa da miyafi, sai na cakwame shi a cikin miyafin na shaƙe shi in ja shi muka tafi gaban Annabi sallallahu alaihi wasallam. Nace ya Rasulullahi, ga Hisham yana karanta wato al-Furqan, amma da wani irin karatu ba irin karatun da ka karantar da ni ba. Sai manzon Allah ya ce to sake shi tukun. Sai ya sake shi, sai ya ce Hisham karanta inji. Hisham ya karanta suratul Furqan tun daga ayan farko har zuwa na karshe. Wannan Allah ya ce haka aka saukar da ita. Sai ce kai din kuma karanta inji. Sai shi manzo na Umar ya karanta tun daga farko har karshe. Manzo Allah ya ce hakan nan aka saukar da ita. Sai yake ce ai shi Alkur'ani an saukar da shi akan wato harufa guda bakwai ne, fuskoki wato guda bakwai ne. Sai ce saboda haka kowa ya je ya karanta duk wato fuskar da yaho masa sauki. Shine malamai suke cewa an saukar da shi akan harshe bakwai da yake an ce su gidajen Larabawa wato ganoyi bakwai ne waɗanda wato Alkur'ani ya saukar da duk harshen su da duk harshen su, kamar yanzu a ce maka Hausa bakwai, zaka ji Hausar mutanen Kano ta bambanta da ta mutanen Zaria, ta bambanta da ta mutanen Godiri, ta bambanta da mutanen Katsina, ta bambanta da mutanen Sokoto. Kowa Hausa da yake, amma kowa zaka ji harshen sa kuma daban. Saboda haka sai aka ce an saukar da Alkur'ani wato akan wato waɗannan harsunan ne daban-daban, ko kuma an saukar da shi akan kira'o'i guda bakwai. Duk dai wannan malamai sun yi ta yadda wannan zai karanta a ce yayi daidai, wannan ma ya karanta daban a ce yayi daidai, wancan ma ya karanta daban kuma a ce yayi daidai. Kuma malamai suka ce wannan yana daga cikin mu'jizar Alkur'ani. Mu'jizarsa Alkur'ani kamar roba yake, yana buduwa, yana dacewa da al'umma, ya dace da zamanin al'umma, ya dace da mutanen farko, ya dace da na tsakiya, ya kuma dace da na mutanen ƙarshe. Wannan mu'jizan Alkur'ani ne, shine littafin da kullun in kana karanta shi zaka ji kullun dada san sa kake. Idan wani labari kake karantawa cikin labaran duniya, in yau ka karanta, gobe in ka zo karantawa sai ka ji sha'awarka ta ragu. Jibi in ka zo karanta sai ka ji sha'awarka ta ragu. Gata in ka zo kana buɗewa ma sai ka ji kullun kai ka kosa tunda ka riga ka san labarin. Amma ba Alkur'ani ba. Ku duba yadda muke karanta Surar Fatiha a sallah a kullum, ko ba kai karatun Alkur'ani ba, a kullum za ka karanta Surar Fatiha sau 17 a kullum a cikin salloli guda biyar da muke, za ka karanta Fatiha sau 17. Amma kullum ka zo karatunta sai ka ji wani sabon daɗi saboda mu'jizan Alkur'ani. Kuma kullum haka yake, duk sanda ka karanta aya in ka zo maimaita ta sai ka ji daɗinta ya fi irin na da. In ka zo maimaita ta sai ka ji daɗinta ya fi irin na da. To Ubangiji yake cewa bismillahir rahmanir rahim tabarakallazi nazala furqana ala abdihi, wato ubangiji allazi nazala furqana ala abdihi, wanda ya saukar da Alkur'ani akan bawansa shine Annabi sallallahu alaihi wasallam. Tabaraka ya girmama, wato zati ya girmama zati da kansa kenan. Idan kafirai ba su girmama Allah ba, Allah ya girmama kansa da kansa jalla wa ala. Allah ya ce ubangiji da ya saukar da Alkur'ani, an ce Alfurqan, malamai suka ce li'annahu farraqa bainal haqqi wal batil, domin Alkur'ani yana rarrabewa tsakanin ƙarya da gaskiya, zai nuna maka menene gaskiya, menene ƙarya, ko menene halal, menene kuma wato haram. Allah ya ce liyakuna lil alamin nazira, domin bawan ya zama naziran mai gargadi ne wato lil alamin ga talikai, wato ya tsoratar da mutane azaban Allah. Na'am.
Allazi lahu mulkus samawati wal ardi ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا.
نعم. Ubangiji yake cewa alladhi lahu mulku samawati wal ardi, shi ubangijin da ya saukarwa bawansa Alkur'anin nan shine ubangijin da alladhi lahu mulku samawati wal ardi, wanda yake da mallakar samai, yake da mallakar kasai da abin da yake cikin su. Walam yattakiz waladan, shi wannan ubangiji bai riki da ba. Walam yakul lahu sharikun fil mulki, babu kuma wanda yake musharaka da shi a cikin mulkin sa, ba shi da kini a cikin mulkin sa, ba wanda yake mallakan komi a cikin mulkin Allah. Wa khalaqa kulli shay'in, Allah kuma shi ya halicci komi, ma'ana halittar komi ya zo daga lamarin ubangiji ne, wato lamarin sa ne ya halicci komi wato bisa bukatar sa da kuma wato yi da yin fata. Faqadarahu taqdira, saboda haka Allah in yazo halitta kuma sai ga ya daidaita abu daidaitawa, ya halicci abu, kaga wani ya halicci abin da yake tsaye da kafa biyu ba zai fadi ba, wani kuma sai a halicce shi da kafa hudu, wani kuma a halicce shi da kafa hudu masu yawa. Saboda haka Allah ya hana halittar komai, ko duk abin da Allah ya halitta sai ga kuma wannan halittar yayi daidai da wato wannan halitta din. Allah yake cewa faqadarahu taqdira, sai kuma Allah ya kaddara halittarsa gwargwadon yadda yake so taqdiran, wato kaddarawa.
واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا.
الله yace wattakadu min dunihi aliha, su kafirai sun riki gumaka iyayen giji koma bayan Allah, amma su sani la yakhluquna shay'an, wato gumakan nasu ba sa halittar komi, wahum yakhluqun su ma halittar su akai, ba sa halittar komi su ma halittar su akai. Wala yamlikuna li anfusihim darran, gumakan da ba za su iya ije wa kansu cuta ba ma balle su ije mu wani, wala naf'an ba za su iya jawo wa kansu amfani ba ma balle su amfani mai bauta musu, wala yamlikuna mautan ba za su mallaki mutuwa ba, wala hayatan ba za su mallaki rayuwa ba, ma'ana ba za su mallaki kashe wani ba, wala hayatan ba za su mallaki wato raya wani ba, wala nushura ba za kuma su mallaki tada matattu ba, wannan duk Allah ne mallaka. Allah zai iya kashewa, zai iya rayawa, in ya kashe kuma zai iya tayarwa, kamar da ya alƙori ya halitta ya raya ya kuma kashe kuma zai tayar insha Allah. Na'am.
Wa qala allazina kafaru in hala illa ifku yujarehu wa a'anahu alayhi qawmuna kafaru faqad ja'u zulman wazura.
Wa qala allazina kafaru, kafirai dai cewa suke yi, in haza wannan alqur'anin ba komai bane illa ifkun, face wato wata ƙarya ne da aka kirkire ta. Iftarahu, annabi sallallahu alaihi wasallam ne ya kirkira, mana iftarahu muhammadu ne ya kirkiri wannan, wa anahu alaihi qaumun akarun, amma tunda sun san manzon Allah abe iya rubutu da karatu ba, shi yasa dole sai sun jingina masa wani, shi yasa suke cewa wa anahu alaihi qaumun akarun, amma wasu mutane sun taimaka masa a wajen kirkiran alqur'ani, wato ahlul kitabi kenan, yahudi da nasara sun bashi gudumawa wajen kirkiro alqur'ani, shi yasa alqur'ani yazo da usulubi kamar irin littafin da aka saukar daga sama. Faqad ja'u zulman wazura, Allah ya ce hakika wannan mutanen sun zo da zalunci, wazuran da kuma ƙarya wanda take mai girman gaske. Na'am.
Wa qalu asadiyul lawani laktaba fa hiya jumla alayhi
wa qalu, har yanzu kafiran cewa suke yi asatirul awwalina, ai alqur'ani nan tatsuniyoyin mutanen farko ne. Asatirul awwalin tatsuniyar mutanen farko ne, ma'ana akwai abun dariya a ciki, akwai abun mamaki, akwai abun tausayi, wato akwai kuma wato abun tsoro a ciki. Saboda haka tatsuniya, in za ana karanta da kai tatsuniya, yana daga cikin darasunta wata tatsuniyar ta baka tausayi, wata ta baka haushi, wata ta baka mamaki, wata ta baka dariya. Saboda haka sai suka jingina alqur'ani da cewa ai wato tatsuniyoyin mutanen farko ne. Iktatabaha, wato aka rubuta, wato manzon Allah ya rubuta, fahiya tumla alaihi, wani suke karanta masa yana rubutawa bukuratan wa asilan safiya da maraice, ma'ana ya dau lokaci yana ta tattarawa kafin ya fito ya faɗa, yace shi annabi ne Allah ya koshi da littafi. Saboda haka ya tanadi abin sa dama ya aje. Allah ya ce kulka ce musu,
kulan da lamun nazi ya alamun sirra fis samawati wal ardi innahu kana ghafurur rahima.
Allah ya ce kulka gaya musu a mutanen da suke yi wannan, suke jingina ma alqur'ani abin da bai dace da shi ba, alqur'ani maganar Allah ne, su jingina su ce waka ne, su ce ƙarya ne aka kirkira. Allah ya ce to kulka ce musu, anzalahu alladhi ya'lamu sirra fis samawati wal ardi, wanda ya san sirrin samai da kasai shine Allah, shi ya saukar da alqur'ani. Innahu kana ghafuran, shi kuma mai gafara ne ga mu'minai, rahiman mai jin kai ne ga mu'minai. Saboda haka ku tuba sai Allah ya gafarta muku, sai kuma ya ci kanku a cikin wato jama'ar mu'minai. Na'am.
Wa qalu ma li hadha rasuli ya kullu da'ama wa yamshi fil asfa laula unzila ilayhi malakun fayakuna ma'ahu nadhira
aw
yulqa ilayhi kanzu aw takunu lahu jannatun ya kullu minha wa qala adh-dhalimuna in tattabi'una illa rajulan masfura.
Allah yake cewa wa qalu, kafiran cewa suke yi ma li hadha rasuli, ai mamakin wannan manzo, me ya samu wannan manzo ne kam, ya kulu ta'ama, a ce shi manzon Allah ne kuma yana cin abinci, a ce wai yana cin abinci, me ya samu wannan manzon, a ce wai yana cin abinci, wa yamshi fil aswaq, har ma kuma yana zuwa kasuwa neman kuɗi, a ce ko manzon Allah, kuma a ce zai ci abinci, a ce kuma wato har zai je kasuwa neman kudi. Ai wato akwai abin mamaki. Laula unzila ilaihi malakun, me yasa Ubangiji ba zai saukar masa wato mala'ika ba, fa yakunu ma'ahu nazira, in yana zuwa gurin wa'azi shi mala'ikan yana bin sa ya taya shi gargadin mutane. Ai sai mala'ika ya zo, in manzo Allah ya ce Allah ne ya aiko ni, in ce mu kaza, in ce mu kaza, manzo Allah ya ce eh gaskiya ne, ni ma shaida ne. Me yasa ba za a yi haka ba, a turo mala'ika yana raka manzon Allah sallam duk inda zai je wato yayi wa'azi, fa kun ma'ahu nazira, wato ya zama yana gargadin shi manzon Allah, yana gargadin su, shi kuma yana gaskata annabi sallallahu alaihi wasallam. Aw yulqa ilayhi kanzu, ko kuma ma dai in har annabi ne, me yasa ba za a jeho masa taska daga sama ba wanda zai na ci? Ai annabi Isa Allah ya saukar masa kabaki yana ci a ciki, to me yasa shi annabi sallallahu alaihi wasallam, wato annabi Isa mutanen suroki Allah saukar musu da kabaki, kuma wai dan su gaskata annabtansa, amma an ce shi bai ci ba, Allah ya saukar wa mutanen, su sun ce ya roki Allah ya saukar musu da kabaki daga sama dan su kara tabbatarwa lalle shi annabin Allah ne. Shi kuma annabi Isa ya roka musu wannan, Allah ya saukar musu da kabakin, suka ci daga baya suka butulce wa dokokin da kabakin ya zo da shi, kuma abin da ya same su ya same su. Saboda haka nan Ubangiji sai yake cewa wato kafiran cewa suke yi auyulqa ilaihi kanzu, me yasa ba za a saukar masa wato taskar arziki daga sama ba har ya zama bai da bukatar zuwa kasuwa neman kudi saboda neman abin da zai ci? Au takunu lahu jannatu, ko kuma a bashi wani lambu, a bashi wani katafaren lambu wanda yake akwai komai na jin dadi a cikin lambun nan, ya kullu min haya na ci a cikin wannan lambun, wato ya ci dan itacen, in zai sayar ya sayar ya samu kudi inda wasu bukatarsa. Allah ya ce wa qala zalimuna, su dai kafirai cewa suke wa mu'minai, in tattabi'una illa rajulan masuran, ku ba kowa kuke bi ba sai mutum ne wanda yake wato ya samu tabuwar hankali. Rajulan masuran wato mutumin da aka sihirce wato hankalinsa, shine makhadu'an magaluban ala aqalihi, mutumin da aka yi rinjaye akan hankalinsa. Sun gaya wa manzon Allah munanan maganganu, sun gaya wa alqur'ani munanan maganganu, amma kuma in wannan ya fito a bakin kafiri, wannan ba za ka yi mamaki ba, da wutun da ai ya jingina wa Allah ma abin da bai dace ba. Yawwa, Allah yake cewa unzur kaifa darabu lakal amsala, duba mana ya Muhammad yaya kafiran nan suke saba maka misalai iri-iri, misalai iri-iri. Sun ce kai mai sihiri ne, sun ce kana bukatar abinci a saukar maka gona, ya za ka je kasuwa, ya za ka na macin abincin, yaya kaza ya kaza ya kaza ya kaza. Allah ce fadallu, su dai sun bace gabarin hanya mai kyau, wato falaya satiuna sabilan, ba za kuma su samu wato hanyar tsira ba, ba za a samu wata hanya wanda za ta kai su zuwa ga Allah wanda za ta amfanar da su ba. Tabaraka
tabaraka allazi insha ja'ala laka khayran min zalika jannatin tajri min tahtiha al-anhar wa ja'ala laka qusura bal kadzabu bis-sa'a wa a'tadna liman kadzaba bis-sa'ati sa'ira.
Ubangiji ya ce tabaraka, ya Muhammadu, Ubangijinka ya girmama, ya fi karfin duk abinda kafiran nan suke da'awa akan ayi maka, Allah in yana so zai maka fiye da wannan. Duk abinda suke cewa ayi maka, Allah ya fi karfin sa abin, Allah ya fi karfin abin zai iya maka fiye da wannan. Allazi tabarakallazi, Ubangijinka ya girmama shine allazi insha'a, in Allah ya ga dama, ja'ala laka khayran min zalika, zai baka fiye da abinda suke cewa a baka, zai baka fiye da abin da suke cewa a bakan. Shine allazi qaluhu min al-kanzi wal bustani, taskar da suke cewa a saukar maka daga sama ta kudi, a saukar maka akwatun kudi, ko kuma ai maka lambu. Allah ya ce Ubangiji zai baka fiye da wannan, wato zai baka jannatin, wato gonake a lahira, ko kuma aljannu, tajri min tahtiha al-anharu, wato zai baka aljanna wanda korama ke gudana karkashin katangunta. Wato ko kuma malamai suka ce wato a gidan duniya din ma in Allah ya ga dama zai baka, yawa a gidan duniya din ma in Allah ya ga dama zai baka. Wa yaj'alaka qusuran, Allah zai sanya maka wato gidaje benaye, wato ya zama naka ne. Allah zai iya maka wannan, zai iya maka kuma fiye da duk abin da suka ce ya kamata ai maka a matsayinka wato na annabi. Allah ce bal kadzabu bisa'a, su dai kafirai sun ƙaryata sa'ar alkiyama ne. Wa ta naliman kadzaba bisa'ati sa'ira, Allah ya ce ko mun tana duwuta mai kona jiki ga duk mutumin da ya karyata wato sarar alkiyama. Na'am.
Idza ra'adhum min makanin ba'idin sami'u laha taghayyuzan wa zafira wa idza ulqu minha makanan dayyiqan muqarranina da'u hunalika sukura.
La
ta'lamu yawma sukura wahidan wa da'u sukuran katira.
Ubangiji yake cewa wato idza ra'adhum idan wutar jahannama ta ga waɗannan mutane masu ƙarya tashin alkiyama, masu jin masu faɗan maganganu na rashin kirki wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, masu jingina wa alqur'ani abin da bai dace da shi ba, idan wuta ta ga kafire a filin alkiyama min makanin ba'idin ta hango su daga nisan duniya, sami ulaha taghayyuzan take zaka ji wutar tana tafarfasa, wa zafiran tana gurnani saboda ta ga wato kafirai wato masu kafirci zaka ji tana tafarfasa tana kuma wato gurnani. Dan zuma malaman suka ce in wuta ta fara haka za ta yi wani ƙara inda za ta kwace a hannun mala'ikun da suke rike da ita, wato ta je talashi wato kafirai. Ubangiji zai sa wato su waɗanda suke rike da wutar su kamo ta su dawo da ita gurbin da take, a je a yi damƙa a cikin jama'ar kafirai a zuba mata, a ɗebo manya-manyan dutsuna a zuba mata tukun wutan ta lafa. Yawwa, in an jima kuma za ta sake tafarfasa ta sake gurnani wato ta kwace, sai an sake ɗebowa wato kafirai da wato duwar wasu an zo an zuba mata. Saboda haka wannan wuta wato haka za ta riƙa yi har wato a yi tashin alkiyama, sannan a zuba 'yan wuta a gidan wuta na aljanna kuma su tafi aljanna. Shine Ubangiji yake cewa wato idza ra'adhum idan wutar ta ga kafiran min makanin ba'idin daga wuri nesa sami'u laha taghayyuzan sai ka ji tana tafarfasa, shine gilyanan ka gazbani wato idza ghala sadrihi min al-ghadabi, kamar mutumin da wato ya haɗu da fushi zaka ji kirjin sai yana bugawa, to haka zaka ji wutar tana bugawa tana ƙara. Wa zafiran wato tana gurnani tana gurnani shine tana fitar da wato sauti wanda yake wato mai ƙara. Allah ya ce wa idza ulqu minha makanan dayyiqan, idan aka jefa kafirai wato a cikin gidan wutan makanan dayyiqan a wani guri wanda yake kuntatacce, shine aka saka su a cikin kurku daga cikin kurkukun gidan wuta, muqarranina suna daure wato suna daure a cikin maruruwa, da hunalika suburan za su rika cewa ya halaka ya halaka ya halaka. Allah zai ce sai a ce musu lata da ulayma suburan wa'idan, yau kar ku kira halaka guda daya, wala usuburan kasiran ku kira halaka mai yawa. Yau kan ba maganan wato halaka daya bane, yau kan wato kun shiga cikin halakoki. Allah ya ce za a ce musu ku kira halaka da yawa ba halaka daya ba. Qul azalika
wala zalika kayyun lam jannatu likulli allati wa'ida almuttaqun kanat lahum jazaa'an masira
lahum fiha
ma yasha'una khalidin.
Na'am.
Kana ala rabbika wa'adan mas'ula.
Ubangiji yake cewa wato qul ka gaya musu azalika khairun, yanzu shin shiga cikin wannan wutar da muka fada shi yafi alkhairi am jannatul kuldi, ko kuma shiga aljannat dawwama, mutum ya shiga cikin wannan azabar yanzu ita ce masa alheri, ko kuma ya shiga cikin aljanna wanda zai dawwama a cikinta, allati wa'idal muttaquna muttaquna wanda aka tanadawa wato masu jin tsoron Allah, kana lahum jazaan, wannan aljanna ta dawwama ta zama wa masu tsoron Allah jazaan, wani sakamako ne da za a basu wa masiran, ta zama musu kuma wato makoma, za su zauna cikin ni'ima, lahum fiya ma yasha'una, in sun shiga aljanna din nan suna da duk abin da suke so, duk wani abin da zai darsu a ran dan aljanna ya zama yana son sa, Allah ya ce za a bashi, yana da shi a gidansa, duk abin da za ka yi tunani ka yi sha'awa to kana da shi, abin hawa ne, suturar sawa ne, abinci ne, kayan marmari ne, kayan kwanciya ne, komi duk abin da dan aljanna zai yi sha'awa Allah ya tanada masa wato a gidan aljanna din. Allah ya ce lahum fiya ma yasha'una, dan aljanna suna da abin da suke so a ciki, khalidina fiya, kuma za su dawwama, khalidina za su dawwama a cikin aljanna din, kana ala rabbika wa'adan mas'ulan, wannan alƙawari ne a wajen Ubangiji wanda ƴan aljanna din za su na tambaya ko mu'mini za su na tambaya ai mu'mini za su cewa rabbana wa atina ma wa atina ala rusulik Allah to ka ba mu mana abinda kai mana alƙawari akan harshen manzanninka ko kuma mala'iku ne za su tambaya wa mu'minan suna cewa rabbana wa adkhilhum jannati adn allati wa'atahum Allah shigar da su aljanna nan da kai musu alƙawari mana to wannan roƙon da mu'mini za su yi ko roƙon da wato mala'iku za su yi shine Allah yake cewa wannan alƙawari ne a gurin Ubangiji kana ala rabbika wa'adan mas'ula na'am wannan alƙawari ne wanda Allah yayi in an tambaya kuma wato zai bayar tunda Allah ya san za a tambaya
وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَقُولُ أَأَنْتُمْ أَضَلَلْتُمْ عِبَادِي هَؤُلَاءِ أَمْ هُمْ ضَلُّوا السَّبِيلَ
قَالُوا
سُبْحَانَكَ مَا كَانَ يَنبَغِي لَنَا أَن نَّتَّخِذَ مِن دُونِكَ مِن أَوْلِيَاءَ وَلَكِن مَّتَّعْتَهُمْ وَآبَاءَهُمْ حَتَّىٰ نَسُوا الذِّكْرَ وَكَانُوا قَوْمًا
Na'am, da karkaza boko.
Ka ga kan zakon kun ji mata gununa, kuma ya tabi mun sarafan wala nasara.
Ubangiji yake
min kun duku azaban kabira.
Na'am, Ubangiji yake cewa Ubangiji yake cewa lahum fi ma sha'una khalidin kana ala rabbika wa adam mas'ula wa yawma nahshuruhum. Tuna ranan da zamu tashe su. Wato ranan da zamu tashe su su kafirai wa ma ya'buduna min dunillahi da gumakansu za mu tashe su da abin da suke bautawa koma bayan Allah wato za mu tashe su da gumaka mu tashe su da mala'iku mu tashe su da annabi Isa mu tashe su da Uzairu mu tashe su da aljanu ga gumakan da suke bautawa ga mala'iku da wasu daga cikin suke cewa mala'iku yayan Allah ne mata subhanallah ga annabi Isa da suke cewa Isa dan Allah ne subhanallah ga Uzairu da suke cewa Uzairu shi ma dan Allah ne wannan a bakin Yahudawa na annabi Isa kuma a bakin Nasara subhanallah wal jinni da kuma wato aljanu su kuma a bakin wato mushrikai Allah sai ya ce fayaqulu wato sai Allah ya tambaye kafiran ai ya tambaye su waɗannan wanda ake ce ana bauta musu din a antum adlaltum ibadi haula'i shin ku ne kuka batar da waɗannan bayina kuka sa su na bauta muku a gidan duniya ko kuka aukar musu da bata kuka yi musu umurni cewa su bauta muku amhum dallus sabila ko kuma a su ne da kansu suka bace wa hanya ku kuka yi umurni da san ku aka yi muku bauta ko kuma a su sun yi bauta ne da kansu ma'ana su suka bace wa kansu hanya wa kansu da kansu qalu sai su waɗanda aka ce an bauta musu sai ce subhanaka sarki ya tabbata a gare ka ya Allah za su kubutar da kansu ma'ana tanzihan laka amma la aliku bika sarki ya tabbata sadakaka ta tabbata gare ka ya Ubangiji a jingina maka abin da bai dace da kai ba ma kana yan bagela na annata kida min duni ai bai dace mu kan muriki wato wani wanda yake koma bayan ka ba wato min auliya muriƙe shi wato a matsayin masoyi a matsayin wanda za mu yi umurni a bauta masa mu ma ba za mu yi umurni a bauta ma wani ba ma balle ko mu yi umurni a bauta mana ci bai dace mu haka ba Allah yake cewa za su ce walakin mata'atuhum wa aba'uhum Allah kai ne ka ji yadda mutanen nan dadi ka ba su lafiya ka ba su dukiya ka ba su mulki ka ba su yaya ka ba su fada'aji ka ba su nisan kwana kai ka ji yadda su dadi ka ji yadda iyayen su dadi saboda haka suka miƙe kafa a gidan duniya wato suka bauta mawaninka Allah kai ka ba su wannan damar su haka mu'mine za su fada Allah kai ka ba su wato tsawon rai da yalwar arziki hatta nasu zikira har sai da suka zama sun manta da wa'azi kwata-kwata sun manta da wa'azi suka bar imani da alkur'ani wa kanu qauman buran su dai mutane da yawa wanda yake dama halakakkun mutane Allah ya ce cewa fakar kadzabukum wato yau sun karyata ku Allah zai koma kan masu bautar ya ce to ga wa'anda kuka yi da'awar kuna bauta musu gashi sun karyata ku ma'ana kazzawal ma'budina al'abidina wa'anda ake bautawa sun karyata wa'anda suke bauta musu bima taquluna Allah zai ce sun karyata abinda kuke fada cewa wato kuna bauta musu fama yasati'una sarfan a yau ba za su samu damar ije azaba a kansu ba wala nasaran ba za su samu kuma wato samun wata dama da za su samu taimakon da zai taimaka musu wajen hana su shiga azabar Allah ba na'am
wa man yazlim min يُشْرِكُوا عَذَابًا كَبِيرًا وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا إِنَّهُمْ لَيَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَيَمْشُونَ فِي الْأَسْوَاقِ وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً
أَتَسْتَكْبِرُونَ
وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا
وَبَنْجِجِي يَبَاسُ أَمْسَى أَكَمْ وَنْشَنْدِ سِكَيْتِوَا وَقَالُوا مَا لِهَذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ me yasa mu wannan manzanka da yake cin abinci kuma har yake zuwa kasuwa sai Allah ya ce wa ma arsalna qablaka minal mursalina kai hakuri ya Muhammadu ba mu aiko kafin ka ba wani manzo cikin manzanni illa innahum la yaakuluna ta'ama face suna cin abinci duk wanda muka aiko a matsayin manzo shi ma yana cin abinci wayamshuna fil aswaqi kuma yana zuwa kasuwa su ma manzannin wa'incan din ma suna zuwa kasuwa saboda haka fa anta mislahum fi dhalik kai ma yanzu misalin su ne wa garkila lahum misala ma kila laka saboda haka kai hakuri su ma wayancan manzannin an gaya musu irin abin da kai ma aka gaya maka Allah ya ce ja'alna ba'dakum li ba'd fitna mun sanya shashanku da shashe fitna ku ko mun sanya shashanku wato da shashe jaraba shine buliyatun ibtala al-ghani bil faqir za a jarrabi mai hali da mawadaci a jarrabi lafiyayye da mara lafiya a jarrabi babban mutum wato daukakakken mutum da kaskantaccen mutum sai wannan mai talaka sai ya ce mai arziki ai dukiyar mu ne aka tara maka hannunka baka ba mu kuma abin da ya dace ka ba mu saboda kullun za ka tsakanin na sama da na ƙasa kullun za ka ga wato akwai rahin jituwa shi yasa Allah ya ce wa Annabi sallam wato wannan ba akan ka ya faru ba ya faru akan annabawa misalin ka a baya Allah ya ce atazbiruna wato shin mun yi haka ne mu gani ko kwa ya hakuri shine alama tasmauna akan abin da kuke je min mautilitun bihi cikin wanda muka jarrabe su saboda ka izbiru ku yi hakuri abin da ya samu wayancan kuma ya same ku su ma sun yi hakuri saboda ka kuma ku yi hakuri kamar wato yadda suka yi hakuri wa kana rabbuka basira ubangijinka ya tabbata yana kallon wato abin da kowa yake shine biman yasbiru wa biman yazau yana kallon wa yake hakuri in jarabawa ta zo waye kuma yake kariya ya damu wato idan jarabawa ta zo na'am lokaci kan izo ne mu ce kan izo ne muna lokaci dalibi akwai na kan izo ne kan wannan gwamnati a za mu tsaya nan insha Allah saboda lokaci abinda muka karanta daidai muna roko Allah ya karba mana ya ba mu lada abinda muka kuskure Allah ya gafarta mana za mu dan karasa lokacin da amsa tambayoyi insha Allah ta'ala.